Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro Tamar Abani ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya na ci gaba da samun gagarumin nasara a yakin da suke yi da ƴan Boko Haram da ƴan bindigan arewa maso yammacin ƙasar. A jamhuriyar Niger kuma ana ci gaba da ƙarfafa matakan baiwa ƴan jarida damar samun bayanan da suke bukata daga jami'an hukuma a yayin da suke gudanar da aikinsu. Akwai wasu ƙarin rahotanni da shirin na kasa da kuma sharhin jaridun Ghana, amma yanzu za a fara ne da sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, ƴan ƙasar Zambia za su kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar, inda za su zaɓi sabon shugaban ƙasa, ƴan majalisar dattawa da na wakilai. Zaben da masu fashin baki suka ce zai zama zakaran gwajin dafi ga ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin demokradiyya a Afirka. Shugaba Edgar Lungu, ɗan shekara 64, na fuskantar adawa mai zafi daga sanannen mai ƙalubalantarsa Hakainde Hichilema, ɗan shekara 59, ɗaya daga cikin 'yan takarar adawa 15 da ke fafatawa. Masu fashin baki sun yi hasashen za a fafata sosai don tantance makomar siyasar ƙasar, kuma ta yiwu a kai ga yin zaɓe zagaye na biyu idan babu ɗan takarar da ya samu kashi 50% na ƙuri'un da ake buƙata don cin zaɓe. Ana ci gaba da fuskantar damuwa game da tsaro a daidai lokacin da ake samun rikici a 'yan makonnin nan tsakanin masu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu, wato jam'iyya mai mulki ta Patriotic Front da ta 'yan adawa ta United Party for National Development, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. An dai girke 'yan sanda a ƙasar don tabbatar da doka da oda da kuma hana aukuwar duk wani tashin hankali a lokacin zaben. A jiya Laraba, mayakan Taliban suka kama tashoshin jiragen sama a lardunan Fara da Kunduz na Afghanistan, yayin da suke karfafa ikonsu kuma sojojin Amurka ke shirin kammala barin kasar zuwa ƙarshen watan nan. Rahotanni sun kuma ce mayakan sun kwace wani sansanin sojoji a Kunduz bayan da ɗaruruwan sojojin suka miƙa wuya. Wani ɗan majalisa a Afghanistan, Shakan Sharzad, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Tola cewa tashar jiragen sama da sansanin na Kunduz sun fada hannun 'yan Taliban duk da kayayyakin aikin da ke cikinsu. 'Yan Taliban ɗin kuma sun ce suna riƙe da manyan biranen larduna 9, suna kuma ƙoƙarin mamaye wasu. Farmaki na baya-baya da mayakan suka kai na zuwa ne ranar da shugaba Ashraf Ghani ya kai ziyara Mazar-i Sharif don tattaro dakarun da ke goyon bayan gwamnati don su kare birnin, wanda shi ne mafi girma a arewacin Afghanistan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nazari kan yawan al'umma Amurka da rukunonin al'umma ƙasar na canzawa cikin sauri, inda a yau Alhamis ake sa ran wani sabon rahoto akan kidayar da aka yi a shekarar 2020 zai nuna tsiraru ne suka fi ƙaruwa a cikin shekaru 10 da suka wuce, kuma a karan farko yawan farar fata ya ragu. A watan Afrilun da ya gabata, hukumar kidayar ƙasar ta ce alƙaliman kidayar al'umma da ake yi a kowace shekara 10 sun nuna Amurka tana da mutane miliyan 331.4 a shekarar 2020, wanda ya ƙaru da kashi 7.4 cikin 100 tun daga shekarar 2010. Wannan shine ƙarin adadi mafi ƙanƙanta a kowace shekara 10, in ban da lokacin da aka samu matsan tattalin arziki a duniya a shekarun 1930 tun da a shekarar 1790 aka fara kidayar jama'a. Ko da yake ba za a san ainihin alƙalaman ba, sai hukumar kidayar ta fidda dalla-dallan nazarin yawan rukunonin al'ummar daga kidayar da aka yi a shekarar da ta gabata. Kiyasin farko ya nuna kashi 59.8 cikin 100 na al'ummar ƙasar yanzu farar fata ne. Karan farko kenan da alƙalaman suka nuna ƙasa da kashi 60 cikin 100 na farar fata, yayin da ƴan Hispaniya ke da kashi 18.6, bakar fata ke da kashi 12.5, sai kuma ƴan nahiyar Asiya da sauran tsiraru sun kuma suke da kashi 9.1 a cikin 100. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta buƙaci mata masu juna biyu su yi rigakafin COVID-19. Tana mai cewa akwai hujjoji da yawa da suka nuna alfanun rigakafin yafi duk wani hadarinsa da aka sani. A wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon cibiyar, CDC ta ce an amince a yi wa duk 'yan shekara 12 zuwa sama rigakafin COVID-19 da ake da su yanzu da kuma masu juna biyu, masu shayarwa ko kuma masu kokarin samun juna biyu. Cibiyar ta kuma ce duk da cewa hadarin yin rashin lafiya sosai bai da yawa, mata masu juna biyu da waɗanda ba su jima da samun juna biyu ba, akwai yiwuwar su yi rashin lafiya sosai idan suka kamu da COVID-19 idan aka kwatanta da mata marasa juna biyu. Yin rigakafin COVID-19 zai kare su daga yin rashin lafiya mai tsanani.
Da labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda sojojin kasar ke ci gaba da samun gagarumin nasara a yakin da suke da ƴan Boko Haram da ƴan bindigar arewa maso yammacin kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Yanzu haka dai jiragen yakin rundunar sojojin saman Najeriya na canna ta barin wuta a sansanonin ƴan bindiga daɗi a yankunan Kwaku da Uzawa a jihar Niger. Hararen na rundunar mayakan saman Najeriya da ke karkashin rundunar Operation Gama Aiki na ci gaba da haifar da kyakkyawan sakamako, inda kawo yanzu alƙaluma na nuna cewar sama da ƴan bindiga 70 ne aka halaka tare da kone kayayyakin amfaninsu a sansanoninsu. Kazalika sojojin saman Najeriya sun kara kai wani mummunan farmaki akan wani sansanin ƴan bindiga daɗi da ke dajin Sabugu a jihar Zamfara. Bayanan sirri na nuna cewar wasu manya-manyan ƴan bindiga daɗi ne suka tattaru suna gudanar da wani taro a gidan wani shugaban ƴan ta'addan mai suna Halilu Tubali da ke arewacin dajin Sabugu. Jirgin yakin sojin saman Najeriya samfarin Alpha Jet ya kai farmaki inda ya halaka kimanin ƴan bindiga 45. A nan take wasu da suka tsere cikin wani duhu a wannan yanki kuma jirgin ya sake binsu inda ya auna su ya kuma sheke su. Duka wannan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da ƴan ta'addan arewa maso gabashin Najeriya ke ta fitowa daga daji suna mika kansu ga sojoji. Ko a farkon wannan mako ma sai da wasu ƴan Boko Haram kimanin 40 suka mika wuya ga jami'an tsaro a karamar hukumar Konduga. Kafin nan ma wasu kimanin 700 su ma sun mika wuya a yankin Bama domin shawo kan ƙarshen matsalolin tsaro a arewa maso gabas da arewa maso yammacin Najeriya. Menene ya kamata a yi? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Na farko a yi amfani da dabara ta wacce muke cewa, wato kamar yadda muka sha ba da shawarwari, sai an yi amfani da naushi da nasiha. Wanda yin hakan da ake yi a yankin arewa maso gabas an ga irin tasiri da kuma irin nasara da ribar da yake kawowa. To a yankin kudu a arewa shi ma maso yamma, kamar yadda tambayan ka ta faɗa, shi ma in an yi waɗannan dabaru za a iya gano wato raguwar hakan. Ana yin faɗa da wanda ba a san shi ba, saboda yin amfani da waɗansu dabarun ta hanyar naushi da nasiha ɗin waɗanda za su tabbatar da cewar an tserar da wanda abun bai shafa ba, mu muna ganin cewar wato a ƙwarance hakan shi ne ya fi dacewa, saboda arewa maso gabas da arewa maso yamma da arewan tsakiya yana da bambanci, saboda sai an yi taka tsantsan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan da wannan rahoto. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda a ci gaba da karfafa matakan baiwa ƴan jarida damar samun bayanai da suke bukata daga jami'an hukuma a yayin da suke gudanar da aikin tantance sahihancin labarai ko su alƙaluman ƙididdiga. Kungiyar Onimed mai sa ido kan sha'anin watsa labarai a Jamhuriyar Niger ce ta shirya wani taro da ya haɗa malaman jami'a, jami'an fafutuka, ƴan jarida da kuma masu kula da sha'anin yaɗa labarai a ma'aikatun gwamnatin ƙasar, da nufin tattaunawa kan dokar da ta yi tanadin 'yancin samun bayanai na hukuma. Shugaban kungiyar Jaharu Mamman ya yi wa Sulemu Muni Barma ƙarin bayani a kan makasudin wannan taro nasu.
To idan kuka yi la'akari yan jarida da ma yan kwaro hula da ma malaman jami'a suna kuka da cewa ma'aikatan gwamnati labarin da bai yadda sirran ma ba sa iya badawa. In ka je ko kuma sai ka ga an hiddo wata doka wadda ke cewa duk wanda zai bada labari sai ya samu izini daga kololuwa sama. Kaga wannan abu ne mai takama aikin jarida birki wanda shi a gaggauce yake so ya samu labari bakin yanda da doka alal misali tace kuma ya wallafa labarin shi. To saboda mu jawo hankalin jama'a yau kusan shekara 10 kenan da muke da doka. Doka kasa tace inci ne a ba dan kasa labari idan ya tunkare su yace ga labari yana son labari. To yau da muka tattara su sai muka gayyato duka wa'annan a kowace ma'aikata ta gwamnati musamman kwa da kowane minista mun gayyato ma'aikatar sadarwa da take karkashin wannan minista na su zo su ji mi doka tace. Kuma mun gama su da su yan fara kula mun gama su da yan jarida dan a tattauna a ji ina ne matsala take menene yasa labarin nan da didda doka ta ce kuna iya bada shi menene ba ku iya bada shi su yan jaride wace irin matsaloli ne suke fuskanta wanda yake sa wani bi su da kansu ba su iya tinkarin masu labarin ba su ce a ba su labarin tunda akwai irin neman labari kamar wannan na ma'aikatan gwamnati. Doka ta ba shin huda ka'idodin da dan jarida zai bi ya tinkare tambayar labarin. To shi kanshi dan jarida sai ya san mi doka ta kumsa kuma idan aka hana shi labarin ya san mi doka ta ce idan an ci zarafin shi an hana shi labari kuma ina ne zai tinkara na ya ganin an gyara mai bukatar shi.
Jaharu Mamman kenan shugaban wata kungiyar yan jarida da ke Niger wadda ake cema Omnimet a hirarsu da Sulemu Muni Barma. To za mu sake komawa Najeriya a wata hira ta musamman da yayi da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda shugaban hukumar bincike da inganta iri da halittu na kasar Farfesa Abdullahi Mustafa ya ce ingantattun irin masara da wake da shinkafa da waken soya da ƴaƴan itace ba su da illa a jikin ɗan adam kamar yadda wasu ke ikirari. Farfesa Mustafa ya ce an kwashe shekaru ana bincike da gwajin sahihancin waɗannan kayayyakin abinci da aka riga aka inganta a ƙasashen da suka ci gaba irin su America. Ga dai yadda hirar ta su ta kasance.
Wannan abin wani abu ne wanda idan ka dauka zaka ga ya samu wada mutane da yawa mafita. Na farko zaka ga ma'aikata wanda za su yi aiki a gona sun samu aikin yi, manoma aljihunsu zai ci kafal, su ma kuma waɗanda suke amfani da wake za su same shi da yawa, za su same shi kuma cikin araha, za kuma a sami yaduwar arziki tsakanin mutane.
Wace hanya kuka bi wajen samar da wannan mafita?
Inganta iri akai, wato shi irin ke bada dama har ta zo ta cinye. To sai aka shiga can cikin irin sai aka samu wata hikima sai aka saka ita hikimar ita take inganta irin yadda tsutsar ba za ta zo ta ci wannan hudar ba. Wannan shine dabarar da aka yi. Waɗanda suka yi wani abu da ake kira karatun kimiyya za su fahimce ni idan na ce an shiga an inganta wannan dabaru na inganta shi irin da za a shuka. Ina magana da wani yaro a gefe bayan mun gama sai ya zo yana gaya min yake cewa wurin da bara da aka bashi gwaji sai ya raba gonar shi guda biyu nan ya shuka shi wannan irin daya bangaren ya shuka shi irin da yake nada. Wallahi abin da yake gaya min shine ya samu kwano 27 da rabi na wannan ingantaccen irin, a daya bangaren kuma sai ya sami kwano 2 ko 2 da rabi ko 3 da rabi dai abin da 3 da rabi su akwai bambanci mai yawa. Nan hudar ba ta fadi ba, komai yayi kuma ingantaccen iri ne. Nan kuma hudar ta fadi irin ba ingantacce ba na kowa da kowa, yadda kake siya a kasuwa ka je ka siyo iri ka dasa ya zo ya shuka, amma ga bambanci nan 27 da rabi nan 3 da rabi.
Wani tsawon lokaci kuka dauka kafin ku sami wannan nasara?
To wannan bincike ya dauki kusan shekaru da yawa, duk da cewa abu ne in ka fara shi ayi a sake koma ayi a maimaita, amma dai ya kai kusan shekara 11 zuwa 12 ana ta inganta wannan irin. Kuma bayan nan wani misali shine ana nan ana aiki yanzu akan shinkafa, shinkafan ma ana so a inganta ta. Kuma muna nan muna aiki akan masara tare da haɗin gwiwa da makarantar bincike da wayar da kan manoma ta Zaria, Institute of Agricultural Research na Zaria. So ita ma akan masara ana aiki yanzu. Kuma nan muna aiki akan waken soya, shi ma muna inganta shi. Waken soya a yanzu wani bangare ne wanda yake samowa al'umma mafita kala-kala. Domin in ka lura kamar misali mutanen America, a wata kungiya ce da su ta manoman waken soya wanda suke fitowa duniya gaba ɗaya, suka yi duk ƙasashen duniya. So sun inganta nasu ta hanyar wannan fasaha. To shi ma sai muka ce to a to tunda su kansu America sun yi wannan, suna ci suna kaiwa wasu ƙasashe, mu Najeriya me yasa ba za mu yi ba? Sai muka yi yunkura.
Wani ƙarin bayani za ka yi wa waɗanda ke cewa ingantaccen iri yana da illa a jikin ɗan adam?
Duk wannan abun da ake fa an dade ana yin shi, an dade ana wannan kimiyya. Yanzu mu nan ya fara zuwa mana shekara da shekaru. Misali ita wannan kimiyyar da ake magana, dama can fitin tali-tali ana amfani da ita, mutane ne ba su sani ba, sai yanzu aka fito da ita. Misali yanzu bayin shanu da ake yi, can ake inganta iri, ake a dauko wannan iri a hada da wannan iri, to shikenan irin shi ne. Ko kuma a'a ayi mangwaro mai aure, ko a duk irin waɗannan ne dai. Me yasa ba su ce waccan tana da illa ba sai wannan? Duk rashin sani ne.
Farfesa Abdullahi Mustafa kenan, shugaban hukumar bincike da inganta iri da halittu a Najeriya a hirarsu da Madina Dauda a Abuja. To za mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda gwamnan yankin Maradi Zakaru Umaru ya dauki nauyin baiwa dalibai 700 da ke karin ilimi a wannan lokaci na hutun dalibai a wata makarantar firamare da ke birnin Kwanni kudin karatunsu. Gwamnan ya ce ya yi hakan ne domin kawo gudunmuwarsa ga alkawarin da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Muhammad ya ɗauka na inganta fannin ilimi a ƙasar. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya haɗa.
Domin bunƙasar karatun boko a dukkan faɗin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar, kamar yadda shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya ɗauki alƙawali a lokacin shan rantsuwar kama aiki watanni hudu da suka gabata. Shi yasa gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru da ke kasancewa ɗaya daga cikin asalin garin birnin Kwanni tallafa wannan fannin, inda ya biya wa yara 700 kuɗin yin karatun ƙarin ilimi da ake cema a faransance cours de vacances a lokacin babban hutun ƴan karanta a makarantar boko ta Ecole Garçon da yanzu ake kira Ecole Gourama ta birnin Kwanni, inda shi kansa gwamnan na jihar Maradi yayi karatun firamare. Na tuntubi gwamnan na jihar Maradi Zakari Umaru domin jin dalilansa na kawowa karatun boko wannan tallafin.
Yamu wanda suka samu sa'a ta zuwa jami'a kenan fanni suka kai ga neman ilimi mai zurfi na iske, sun yi tsari ba sabo bane tsarin yayi an shi kabusunai, sai na yi daidai da sun zo suna koya ma yara kankana kannan su karatu a cikin wannan lokaci na hutu. To sai na ga lalle wannan abu ne mai muhimmanci, ya kamata mu zo mu gansu mu kara musu hamzari, da hal sun samu yara wajen 300. To ka gani shine muka ce to garin yana da girma, da hali ya kamata yaran da za a yi ma wannan za su yi amfani da wannan koyarwa ta cikin lokacin hutu su karu.
Kasancewa tuni yara 300 sun riga sun biya kudaden su, gwamnan ya ce a mayar musu da kudin nasu, shi zai biya a madadin su. To uwayen yara yan makaranta ya suka ji da wannan tallafin da shi gwamnan na jihar Maradi Malam Zakari Umaru ya kawo musu, ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin su cewa da Umaru Kado.
Babban horin ciki ne gare mu ga wanda Malam Zakari Umaru gwamnan na Maradi ya zo ya ba mu tallafi namu dabar na komiti. Mun ji dadi kwarai, muna fatan tsohon wannan makaranta nan su yi koyi da shi.
su kansu matasa 'yan jami'a 'yan asalin birnin Kwanni da ke baiwa yaran karatu ta hanyar ɗaya daga cikin su cewa da Murtala Sani ya yi mini bayanin manufarsu game da wannan aikin da suke yi.
Dama muna gudanar da kurdi wakans ko wace shekara mu zo mu taimaka maka nan bisa kan nihu wanda za su tarda gaba. Ya kamata yaran su zo kowa da ke inscription karatu tamam kyauta kenan. To sai mun ga cewa musannin waɗanda ke tasowa su zo hurin ba yaran karatu ya kamata mu rinka ba su kuɗin kabu-kabu. Sai aka ce tun zai za a yi aka ce za a tsaye da dala 100 ga uwayen yara kenan su kuɗi kuɗin kabu-kabun musannin da za su zo su koya ma yaran karatu tsawon wata guda. To shine dala 100 kenan. Yanzu shi gwamna da ya ji labarin haka sai ya ce to zai ɗauki nauyin kuɗin shi zai bada kenan yanzu uwayen yara sai su bar kuɗin su yanzu za a buga kenan su yaran musannin masu zowa ba yaran kuɗin kabu-kabun su aka yi jimilla na wata guda su ne zai gwamna ya zo ɗauki nauyin.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna yanzu kuma lokaci ne da Sulemu Muni Barma zai kawo mana shirinsa na nakasa.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuncin wani matashi daga jamhuriyar Niger, Halilu Isa, wanda ke daya daga cikin hazikan makafin jihar Tawa. Dan asalin gundumar Keta, Halilu ya karanci aikin malinta a makarantar da ke horar da malaman makaranta, wato Ecole Normale, da nufin ba da gudunmuwa a ayyukan cigaban al'umma. A kashi na farko na hirar da muka yi da shi, bakon shirin ya yi mana takaitaccen tarihin rayuwarsa da yadda aka yi ya rasa idanu, abinda ya ce ko kaɗan bai taɓa katse masa hanzari ba a matsayinsa na ɗan adam mai cikakken ƴanci daidai da kowa.
To ni dai kamar yadda na faɗa shi ne Halilu Isa sunana, wanda yake a Keta a cikin jihar Tawa, kilometer 75 daga Tawa insha Allah. Sannan kuma ni na tashi wanda yake ni makaho ne, ma'ana ba na gani kenan, tun ina ɗan yaro. A kusan dai ban ce ban mallaki hankalin kaina ba tun da a lokacin ina yawon sosai don ban ma kai shekaru waɗanda za a ɗaukar mutum a sa shi a cikin aji bale ya ɗauki karatu kuwa. Kuma a shekara ta 1992 a nan Keta, ranar 12 ga watan 11 na shekara ta 1992 a nan Keta insha Allah.
Ya aka yi wani al'amari na makanta ya same ka?
To wannan al'amari na makanta abu ne mai inda lahi ya taso ne asali daga wato wani rashin lahiya da ya taso min. To wanda daga hakan ne abin ana magani dai abin har ta kai inda iya ta guda ta samu matsala gaba ɗai, kama sai ta yoye kuwa hakan ga. To nan ne matsalar ta makanta ta same ni. Har aka ɗauke ni aka je da ni a babban asibiti na jihar Tawa gaba ɗaya, wato hospital kenan, hospital regional aka kai ni can. To can har da ma sai da aka yi mini abin da aka ce ma fashi ko operation kenan insha Allah, sai da aka yi mini shi. To a lokacin an ta yi neman dacewa ne a ga ko wannan idan nawa za su samu. To cikin iyawata Allah subhanahu wata'ala dai ba a samu an iya cin sa'ar idanuna sun dawo da gani ba kamar yadda nake da. Sai dai an samu dai aka yi maganin abin, amma dai kan su idanu tun a wannan shekara dai ban sake ganin wani abu wanda zan ce maka gashi in na ganshi ina gane shi ba.
Tun lokacin da aka rike ka a likita, kamar su likitoci ba su bayyana cewa takamaimai ga cutar da kai fama da ita ba?
To ainihi cutar dai Tawa daga typhoid ne wannan abin ya taso mini. Aka je aka yi zama a nan asibiti na nan gari Wangana mu nan Keta. To shine na ce muku daga nan abin bai ba sai aka aka ba mu izini na tahiya a gaba kenan inda asibiti na jiha ba asibiti na jiha gaba daya to daga can ne dai abin dai aka dai abin nan ba a samu ciwo kan abin ba a lokacin akwai wanda muka je tare da shi ake ban labari shi ma abin ne ya kai shi to shi cikin yawa Allah da shi an samu an ci nasara akan shi duk da dai bai komo yana ganin yadda ya kamata ba dai amma an samu an abin nan dai.
Yaya kake ji kai wannan haraka ta makanta abin yana damunka?
A wallahi ni ko dai baya damuna abu guda ne ka san wato yanayin irin na dan adam. Ba ka rasa dai a kasancewar ka na makaho ka samu wanda yake shi kullum guri shi ya aiki da wannan rashin ganin naka dan ya zo ya cuce ka ko ya zalunce ka ko koyo maka wata magana ko ta hanyar nuni ko ta wani abu da bai kamata ba ya nuna kamar tun da baka gani shi kenan ba ka iya mishi wani abu baka gani ba balle ka ce ya maka amma a zahiri take kai in dai kana da hankali musamman a ce ka zauna a gaban malami to za ka iya gane ke cewa wanga mutunan ya yi maka abu ne don saboda rainin wayo da sauransu ko kuwa saboda makamantar kar sauransu kuwa amma mu wannan baya da mu saboda mun san hali ne na dan adam haka Allah ya yi mu musamman wanda yake dan boko ai ya fuskanci irin wannan rayuwa ya san ta kenan ba ta ba shi wani tsoro haka
nan. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da cigaban bayanan Halilu Isa makaho mai digiri a fannin aikin malinta a Tawa dake jamhuriyar Niger. Yanzu a madadinsa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sile yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghana Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma cikin labarin ta yau ga wanda na zakulo wata mai hannu da tuni ta bayar da gudunmawa ga cibiyar kiwon lafiyar Fiyapro. Jaridar ta ce Mr. Sibafo Ewuya wata macece mai hannu da shuni ta bayar da gudunmawan wani kikin da ke taimakawa tafiyar tsofaffi ko marasa lafiya a Fiyapro Health Center cibiyar kiwon lafiya na Fiyapro da ke Asinyani West Municipality na Borno Region domin taimakawa tsofaffi su samu yin tafiya sosai. Wannan keken tafiya tsofaffi da na kasassu waɗanda ke buƙatar taimako ke amfani da shi ya taimaka musu wurin tafiya. Ms. Bafoya wacce ɗaliba ce a Island Career Center Ohio a United States of America ta nuna cewar burin taimakawa mutane musamman tsofaffi shine dalilin da yasa ta bayar da wannan gudunmawa. Ba hanya ba ku iya barin kasar Ghana shine labarin da jaridar The Chronicle. Jaridar ta ce wasu 'yan China guda hudu Shi Lin Wen, Wang Yashen Yun, Li De Hao da kuma Lan Hai Son da anka sama suna gudanar da haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya a dasi kusa da kwafiya a cikin Obuasi a jihar Ashanti da kuma wani babban kotu a Kumasi ya bayar da umarni a ta sake yansu zuwa gida a ranar 3 ga watan Yuni shekara 2021 an haramta wannan ta sake yan ba za su iya fita kasar ba saboda suna da wani karar da aka yi kansu a kotu bayan an gabatar da ɗaukaka ƙara akan aikewa da su ɗin gida. An sayar da Bibiani Gold Mine akan kuɗi $90 million. Wannan shine labarin babban jaridar ƙasar Ghana The Daily Graphic. Jaridar ta ce wani kamfanin zinari na ƙasar Australia Resolute Mining ta ba da sanarwar amincewar sayar da Bibiani Gold Mine da ke a Ghana ga wani ma'aikacin zinari na ƙasar Canada Asante Gold Corporation akan kuɗi $90 million. A cikin wani jawabi da aka gabata a ranar 5 ga watan Agusta, Resolute ta ce duk ɓangarorin biyu sun amince kokarin tabbatar da mika kamfanin a Bibiani. Ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin ta rawaito wani mai hannu da shuni wanda yake mallakan Magical Dreams Foundation, Mr. James Eleklin Temakulu, ya bukaci an bashi mita guda 500 daga kamfanin wutar lantarkin Ghana ECG domin rabawa mazauna yankin Alochikim Javuta. Game da abin da Temakulu ya ce ne daga fira da yadda mutane a cikin mazaban na Allah yayin wata ziyara ya samu tabbaci cewar tarin gidaje na tsananin bukatan waɗannan netoti. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Malam Ridwan. Da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.